Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar custom a tashar filin jirgin saman kasa na Murtala Muhammad da ke Lagos sun kama wani mutum da ake tautata zaton cewar mai musayar kudaden waje ne da katin ATM na bankuna daban-daban na Najeriya. Sannan za a ji hira ta musamman da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande, ya da shugaban hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya NSC Alhaji Hassan Bello. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabata da maimaitin shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma fa bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bangarorin da ke yaki da juna a Afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karon farko, inda Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan suka hadu a yau din nan Asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi da zamar kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru gomai ana yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya halarci hidimar bude taron a Qatar, inda ake taron inda kuma Taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa. Wannan taron shine na baya-bayan nan a jerin harkokin diplomasiyar da gwamnatin Trump ta himmantu wajen yi gabanin zaben shugaban kasa na Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Babban nauyi ya rataya akan kowannen ku, a cewar Pompeo ga mahallarta taron. Ya kara da cewa kun samu damar kawo ƙarshen bambance-bambancen ku. India da China sun amince su kwance damarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman daddar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakar su da suke takaddama akai. To amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa. Ganawar da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu ta faru ne a birnin Moscow a bayan fagen babban taron tattalin arziki, siyasa da tsaro wanda ake wa lakabi da haduwar Shanghai. Wannan ku na zuwa ne yan kwanaki bayan faruwar wata sabuwar arangama a Ladakh, lokacin da sojojin India suka ce sun mamaye tsaunukan da ke kudancin gabar tafkin Phong Choi mai matukar muhimmanci a matsayin hannunka mai sanda, bayan da suka hango sojojin India na dannowa. Babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo a Amurka Anthony Fauci je jama'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. Wannan ma a cewar sa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar zuwa ƙarshen wannan shekarar. Fauci ya gaya ma kafar labarai ta MSNBC cewa kafin a ce an gama shirin raba rigakafin kuma an dace akalla akasarin jama'a sun yi rigakafin, tayu sai an kai tsakiya ko ma ƙarshen shekarar 2020. Yan sa'o'i bayan nan gwamnan jihar Ohio Mike DeWine ya sanar cewa Dr. Juan Dobi za ta zama sabuwar daraktan lafiyar jihar, sai Dobi ta ce ba ta so saboda ta ji yadda aka tsangwami tsohuwar daraktan Dr. Amy Upton bayan da ta ba da umarnin takaita zirga-zirga a farkon barkewar annobar corona. Dobi, wadda ita ce daraktar harkokin lafiyar jama'a ta South Carolina, ta faɗi a wata takardar bayani da aka buga a jaridar South Carolina mai suna The State cewa yayin tattaunawa kan shirin komawa ma'aikatar lafiyar Ohio, an gaya mini cewa iyalan tsohuwar daraktar sun fuskanci tsangwama daga jama'a.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar kuka ji a farkon shirin, hukumar custom a tashar filin jirgin saman kasa na Murtala Muhammad da ke Lagos ta kama wani mutum da ake tautata cewar mai musayar kudaden waje ne da katin ATM na bankuna daban-daban na Najeriya. kusan 3,000 wanda yake niyyar zuwa da su Dubai. Wakilin muryar Amurka a Lagos Baban Gida Jibrin ya aika mana da cikakken rahoton.
Hukumomin kwastam a Najeriya sun kama wani dan Najeriya mai suna Ishaq Abubakar tare da katin ATM 2,886 a wasu katan-katan na taliyar Indomie wanda kuma niyyar zuwa kasar hadaddiyar daular Larabawa ta tashar filayen jiragen saman kasa da kasa na Murtala Muhammad dake Iko. Mataimakin controller hukumar kwastam Abdulmumin Bako shine ya gabatar da wanda aka kama ga hukumar EFCC dake yaki da cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa. Shi dai wanda aka kama kamar da jami'an kwastam suka yi bayani ya zo ne daga birnin Kano kuma yana kan hanyar sa ne ta zuwa Dubai a jirgin Emirates. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya kuma na tambaye shi dalilin da yasa wasu ke kwasan katin ATM na Najeriya zuwa wasu kasashe domin canjawa daga naira zuwa takardar kuɗin dala.
Mafi akasari idan ka lura abin da ke sa mutane suke safaran katin da ake amfani da shi wurin cike cire kuɗi daga banki, wato ma'ana ATM card, kaga mutane sun tattara shi suna fita da shi kasashen waje. To mafi akasari za ga yakan yi daidai ne a lokacin da gwamnatin Najeriya musamman ta hannun babban bankin kasa wanda shike da hurumin kula da kuɗaɗen musaya na kasashen waje din Najeriya, musamman idan kuɗin kasan daraja shi yayi kasa, kuma mafi akasari mutane suna ta kokarin su rika sayayya na kasashen waje, ko kuma a su rika cire kuɗaɗe, suna cire kuɗin musaya idan suka yi ta kasashen waje, sukan cire kuɗi su mai da kuɗaɗen su ya koma irin kuɗin kasan waje ko na dala ko kuma kamannin wannan. To mafi akasari zaka ga babban bankin Najeriya ta hannun bankunan da mutane suke ajiya za su saka kaman bayanin cewa kada mutum ya cire kuɗi da ya wuce misali dala 300 a kasan waje a kullum, ko kuma dala wani lokaci akwai lokacin da aka ce ma kada a wuce fiye da dala 500 a wata. To kaga irin masu wannan safarin sukan tattaru misali sai su bude asusun ajiya a nan Najeriya da su wasu sunaye na mutane, to sai su zuba kuɗaɗe na naira. Idan suka zuba wa'annan kuɗaɗen sai suka karbi wannan katin daga hannun wa'annan mutane wanda mafi akasari ba su fahimci abin da ke faruwa ba. To idan suka je kasashen waje da shi, kaga ko a 300 da ake cewa a cire ko 200, za ka ce idan mutum ya safarin katuttuka 100, to idan kai ka lissafta 300 gida 100, za ka ga mutum ya cire kusan 30,000 kenan na dala. To kaga wannan kuma zai shahi kaman kuɗin ajiya na kasan. To shi yasa mafi akasari kake ganin mutane suna irin wannan don su kauce ma wannan doka da gwamnatin kasan ta sa, ko kuma babban bankin Najeriya na Najeriya ya kafa.
Wanda yake kokarin jin ta bakin shugaban kungiyar masu canji ta tarayyar Najeriya Alhaji Aminu Kwadabe ya citira Baban Gida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Baban Gida Jibrin, Najeriya kasa ce da Allah ya albarkace ta da arziki, baya ga albarkatun kasa har ma da na ruwa. Kasar ta daɗe tana dogaro da man fetur wajen samun kuɗaɗen shiga, wanda hakan ya taimaka wajen raunata tattalin arzikin kasa. Hukumar kula da shige da ficen jiragen ruwa ta ɗauki ɗamarar kawo ƙarshen dogaro da man fetur a ƙasar. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya zanta da shugaban hukumar, wato Alhaji Hassan Bello, ga kuma abin da ya bayyana mishi.
Nigerian Chiefs Council ta dukufa akan cewa an samu sauki akan zirga-zirgar jiragen ruwa da abin da suke kawowa ta hanyar cewa su kayan za su zo da sauki, sannan a fitar da su daga tashoshin jirgin ruwa a kai wa mutane inda suke so. Wannan ba abu mai sauki ba ne, saboda dole mu dogara da hanyoyi wanda ake bi a duniya a tabbata cewa wannan sun sauƙaƙa. Bayan haka nan shi zirga-zirga da kuma fitar da kaya ko kuma kai su wani abu ne da ya shafi tattalin arziki kowace ƙasa. Kuma ya kamata mu bar dogara ga mai, ya kamata mai tattalin arzikinmu a buɗe shi, a dangana shi da wasu kafofi kamar sufuri da kuma kawo kaya ko kuma aika su. Abinda muke cewa kenan yanzu mu dogara da mai, mai kuma ba abinda zaka dogara da shi bane. Kaga dai abinda ya faru, da farashi ya fadi, ga shi ma man da muke yi shi ma ya fadi saboda haka dole gwamnati ta samu wata hanya. Muna ganin wannan hanya ta jirgin ruwa zirga-zirga da kaya shi ne ala a wajen tattalin arzikin.
To idan ka yi magana cewar sufuri, harkar sufuri wanda ta shafi jirgin ruwa da shigen shi da ficen shi, za a ga cewar Najeriya tana da tashoshin jiragen ruwa yan kalilan. Ta ya wannan zai shafi tattalin arzikin ƙasa na farko kenan, sannan kuma ta ya talakan ƙasa zai ci gajiyar waɗannan ayyuka da kuke yi?
To muna da tashoshin jirage ba wai yan kalilan bane, gaskiya akwai su da yawa, kamar muna da wajen guda biyu a Papa da Tinkan a Lagos, muna da Kalaba, muna da Port Harcourt, muna da Warri, da sauran wurare da yawa. Saboda haka ba wai yawan su bane illa kawai ingancin su. Kada ku manta cewa muna gasa da wasu tasoshin jirgin ruwa wanda suke cikin nahiyar mu ta Afrika, har dai Afrika ta yamma. Wasu sai su ce za su kai kayan su can, saboda namun kila akwai tsada, kila ba a fitar da kaya da sauri. To duk wannan abin da muka dogara da shi yanzu muna nan muna ta yi cewa dole kaya su zo a fitar da su cikin lokaci, dole farashi na yadda za ka fitar da kaya a daidaita shi kamar yadda ya kamata. Saboda haka kun ba za a samu cinkoso da sauran batar da lokaci ba.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma mu shakata da wannan wakan. Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a sake jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da tarihin sarkin Kano na 14 daga zuri'ar Fulani Sulubawa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu, da kuma wanda ya gaje shi wanda shi ma daga zuri'ar Fulani Sulubawan ya fito, wanda Hasalima dan uwansa ne wato mai martaba sarkin Kano na 15 wato na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na maimaicin amsoshin masu son jin tarihin sarkin Kano na 14 mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake yi kwanan nan da saurare, har ila yau ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar ku da ya samo daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda za mu dan koma baya mu dora daga inda yake bayyana irin ficen da Sarki Sanusi na biyu yayi, da cewa
har akwai wata shekara da aka sashi a cikin mutum 100 da suka fuko wata tasiri a duniya. To kuma babu wani mutum a Kano da ya taba samun wannan. To saboda haka ganin wannan abubuwa da yayi, yanzu ka zo a Najeriya ba wanda ya taba samun digiri na girmamawa a Najeriya kamar sa, da jami'an Najeriya suka taba shi. Wasu ma zuwa suke siya, amma shi jami'an kasar nan ne suka bashi saboda gudunmawar da yawa ilimi da tattalin arzikin Najeriya. To bisa da wannan dalili ne aka cewa to ya za a yi mutum nan yana gwamnan banki, kowa a duniya yana karrama shi ba ya masa kowa. Saboda haka sai kakansa kuma sarkinsa marigayi Allah ya ji kansa mai martaba sarki Kano Alhaji Ado Bayero sai ya nada shi dan maji, babu gari dai amma yana matsayin hakimin sarki, daga sarautar dan maji ya zama sarki. Kamar marigayi Allah ya ji kansa shi ai kaga ba ma baya wata sarauta ma Allah ya zai washi sarkin Kano, shi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Kamar sarkin Kano Alu an ce da yayi dan maji a can a Garko. To saboda haka shi kaga daga wannan mataki ya hau ya zama sarkin Kano.
Da ya zama sarkin Kano, me za a iya cewa misali ya kawo watakila annasar ya sauye musamman abin da ya shafi sha'anin sarauta?
To babban abin da yawa gidan sarauta za mu iya raba shi kashi biyu, sannan kuma na al'umma kashi daya. Na farko abin da ya gidan sarauta shine hada kan zuri'ar Dabo, saboda ko sarakunan da ƴaƴansu ba a taɓa musu sarauta ba tun da suka bar sarauta ya kawo su. misali gidan sarki Kano Aluda sun yi lokacin sarki Kano Alhaji Abdullahi Bayero an yi wa dan maji Ahmadu Gwadabe dan sarki Kano Alu ne amma tun daga sannan ma da aka yi masa ritaya ma ba a sake warwayarsa ba har wurin shekara 50 da wani abu ba sa cikin harkar sarautar Kano kuma gidan Alu ne gidan sarki Kano Inuwa ba taɓa wasu sarautawa shekara 50 da wani abu tun da yawa sarki ba a ba su ko gutsurewa ya zo yana da ya yi masa dokaji kuma ya masa dan maji sannan akwai wanda yake sun daɗe suna neman sarautar nan zuri'a Dallawan Ayuba dan Abdullahi Maje Karo ya zo ya ɗauki zanna ya yi masa to kaga a nan ba a taɓa samu a cikin shekara kusan 100 wanda ya so ya haɗa gidan Dabo irin sawa ko wanda su ma mutanen gari masu ba da gudunmawa tunda yake da masu cin sarauta haka take gado soyayya kwarewa mutane kwararru ya shigo da su fada saboda su ba da gudunmawa misali kun ga tsohon minista Jalal Dambazo ya yi minista ya shugaban sojoji shi ba Dambaje ne kuma ya kawo shi ya masa sarauta akwai ambassador Ahmed Umar shi ma ya yi chief of protocol na Nigeria ya kawo shi ya masa sarauta su kaga irin wa'annan banda su wannan Habibu Bello ma ya masa sarauta ga sanan da yawa mutane wanda za su ba da gudunmawa su taimaka wa wannan gadan iyaye da kakanni to ya hada gida yan uwansa gidan Dabo sannan kuma ya zo al'umma gari su ma ya kawo su tun da kida ma abinda sarauta muhimmancin sarauta hada kan al'umma to shi abin da yayi wannan sannan abu na biyu a gidan sarauta tun da aka yi gidan nan ba wanda ya gyara shi kamar yadda sarki Kano Muhammadu Sanusi na biyu a cikin shekara 5 din nan
sun gyara kamar ya
gyara wurare da yawa suka fara rushewa sun rugurguje ya rushe sai ya gyara
nagine
kaga in ka shiga gidan wanda ya san gidan a da da kuma yadda zai je ya gan shi yanzu ya san an yi gyara to kaga ta wannan bangaren kenan sannan ta bangaren ya za a yi al'umma ita kuma a dora ta akan samun hanyar da za ta samu cigaba tunda sarki ba shi da abinda zai yi wa mutane sai dai ya magana ya kuma jawo mutane su kawo jari to shi Afirka ce ma gaba daya a gabansa saboda akwai kamfani da yake chairman sun zo za su yi harkar lantarki ta dala biliyan 5 a Afirka to saboda matsalar irin ta Najeriya kasan tun 1999 har izuwa yau ba kara 1000 megawatts a Najeriya to su kuma kasan kamfanin nuka abin da yake gaban su ya zasi akan lokaci to amma duk da haka duk hatta su gwamnati sun tabbatar cewa yayi kokari an zauna da minista ta kudi an zauna da minista na power duk an yi duk hanyoyin da za a bi na takarda an bi su saboda a kawo wutar lantarki Kano dan dama cewa shi ba zai karbi shawara ba sai in an yi alƙawari za a yi a Kano kuma kamfanin nan dala biliyan 5 ne yace ba zai zama shawara ba sai in an yi alƙawari za a yi a Kano to duk ka'idojin za a bi na takarda cike takardu waye yanda zan su shigo da kuɗin su ya za su fita da su ta hanyar Nigerian Electricity Regulatory Commission da Federal Ministry of Finance duk an gama wannan su kaga a wannan barin sannan akwai kamfanin ma shi ma da yake chairman na ana ce masa baban gona to su ma wannan suna taimakawa suna harkar cinikayya da manoma kuma suna da manoma da yawa da suke hudu da su yanzu kokarin su samu manoma kamar miliyan 1 a arewacin Najeriya sannan a bari na uku ya yi kokari ga cewa an samu canji bisa ga doran shari'ar musulunci me yake nufi da wannan akwai dokokinmu na shari'a wanda yake sama cikin littafai da kowa wanda ya san fiqh ya sani suna cikin risala suna muktasar suna tufa amma ba a littafi ɗaya suke ba kuma ana buƙatar ijtihadi saboda abubuwan da suka faru na zamani da muke fama da su na kashe-kashen aure na rashin kula da yaya na gallazawa mata da sauransu saboda haka ya kafa kwamiti na malamai malaman jami'a da malaman gari manya-manyan malaman Kano duk sun shiga ciki aka yi sabon kundi na shari'ar iyali bisa ga tsari na musulunci
yaya alakar sarki Sisi ta kasance da tsakaninsa da takwarorinsa sarakuna a lokacin da ya mulki shekara 5 da motsi?
Alhamdulillah, alakar ai suna da kyau alaka tunda sarki Musima yana sa shi ya je wurare ya wakilce shi, kuma alhamdulillah a cikin karshen abubuwan da ya je ya yi ziyara ta zumunci da aka saba tsakanin Kano da Kazaure, saboda duk wannan sarakuna yana da kyakkyawar alaka da su, kuma an yi zama na mutunci da girmama juna.
Ya batun iyali a dangane da tsohon sarki Mamar Sani Sanabiu?
Batun iyali kuma ya
iyalansa nawa kuma ƴaƴansa nawa?
To, matansa da hudu ne, ina jin ƴaƴansa 12 ne, mun ban manta ba dai, kusan haka ne I think. Ina zato
mata da maza ne ko maza ne zan?
A mata da maza ne ƴaƴansa, amma matansa hudu, tunda akwai amarya da aka yi Lami dan Adama. Uwar gidansa ita ce yar mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, ita ce giwar sarki kenan.
Daga cikin kudurorin an taba haikai Tushi yana cewa ko yana shugaban Najeriya a dama ta samu ta shiga gidan Dabo zai bari ya zo yayi wato sarautar Kano. Wannan ya nuna kamar yana da wasu buruka da kuma manufofi na ya hau wannan kujila ta gado. Daga cikin watakila kudurorin da yake da su a zukatansa, ba iya cewa ya fara cimma wasu a matsayinsa na sarkin Kano ko kuma dai kawai ana matakin kudurin ne?
Baka ji magana da ya faɗa ba, magana ta ƙarshe da zai fito daga gidan Kano, ayayi magana an sa ta a duniya, ya ce alhamdulillah Allah ya ba shi dama ya yi sarkin Kano kuma ya gode masa, saboda haka magana sarkin Kano ayayi shine burinsa kuma yayin sarkin Kano. Duk abin da za a yi
magana ba zama sarki, bayan zama sarkin Kano watakila a tare da ita akwai kudiri in zama sarkin Kano ina so nayi kaza ko na hana kaza ko na aiwatar da kaza.
Baka ji abubuwan da ya bana lissafa maka su guda uku? Wannan abubuwan da a cikin sarakunan Kano guda nawa ne suka yi wannan? Babu. To kaga wani buri yake da shi, ai ba shi da wani buri kuma da ya rage a gidan Kano. Sai dai burinsa Allah ya sa ya cika da imani.
Me za a iya cewa watakila sarkin Kano ya bar kujerar sarautar Kano yana da takaicin bai cimma ba?
A to ai kuma ni wannan ba zan iya faɗa ba, tunda ba ni ne sarkin Kano ba. Ni bana jin yana da wani takaici, saboda shi mutum ne mai ilimi ko mai ɗabbaka abin da ya sani na addini, kuma yana da tauhidi, ya san cewa komai yana da farko yana da ƙarshe. Tukumi zai takaici a kai.
To ko da yake mun kammala jin an soshin tambayoyi kan sarkin Kano na yanzu mai martaba sarki Aminu Ado Bayero tun a makon jiya, bari mu sake jin bayanin nan na ƙarshe da Malam Ibrahim Ado Kurawa ya yi.
Kashi ma duk mutanen mai martaba sarki Muhammadu Sanusi mutanen sani, gida ɗaya ne, ƴan uwa ne, sarauta ɗaya ce.
Mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero zai kama shi shekara nawa yanzu?
Shi ma dan 1961 ne aka haife shi, shekaransa daya, watannin haihuwa ne da suka bambanta. So kaga duk kuma duk tare suka taso da sauransu, duk haka dai aka yi rayuwa, kowa ya san kowa, kuma idan baka manta ba ai lokacin da yana sarki da ya zo ai ya masa sarauta Bombay, shi mai da shi Bombay ko ya dawo da shi a cikin gari munan sukul. So kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin Bucin, ko duk tafiya da zai yi tare suke yi da sarki, duk abin da ya shafi wannan, kuma da yanda ya gani ana a gidansu al'adu na yanda za a tafiyar da mutane duk ya sani, saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansu ana yi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin, ciki har da na tarihin Burkina Faso da za mu dawo kai. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
A yayin da aka soma fafata sabuwar kakar wasanni ta gasar kwallon kafa ta Premier ta Ingila, Arsenal ta soma da lallasa sabuwar shiga wato kungiyar Fulham da ci 3 da nema a wasan da sababbin sayan ƴan wasanta suka soma haskawa. Tsohon dan wasan Chelsea Willian ya bada gudunmuwa a dukkan kwallaye 3 da kungiyar ta zura, yayin da Gabriel da ta saya daga Lille akan kudi fan miliyan 23 ya zura kwallon sa ta farko a Ingila. Arsenal ta shiga wasan ne da karfin gaske, yayin da ita ko Fulham ta yi ta fuskantar matsaloli a bayan ta. A sauran wasannin bude gasar da aka fafata a yau Asabar, zakarun gasar wato Liverpool ta soma fafutukar kare kambanta ne da yin galaba akan daya sabon shiga wato Leeds United da ci 4-3, yayin da Crystal Palace kuma ta doke Southampton da ci 1 da nema. A kasar Faransa kuma shahararren dan wasan kungiyar Brazil Neymar ya koma taka leda a kungiyar sa ta PSG, inda ake sa ran zai buga wasan farko ta gasar Ligue 1 ta sabuwar kakar wasanni da Marseille a gobe Lahadi, bayan fituwa daga killacewar cutar COVID-19. An auna tare da tabbatar da Neymar ya kamu da cutar a ranar 2 ga watan nan na Satumba, sa'ad da yake hutu a Ibiza bayan kashin da kungiyar sa ta sha a hannun Bayern Munich da ci 1 da nema a wasan karshe ta gasar zakarun Turai. An killace Neymar da ma wasu takurorin sa ƴan wasan PSG din kamar Kylian Mbappe, Angel Di Maria da Leandro Paredes sakamakon kamuwa da cutar. PSG ta bada sanarwar karin ƴan wasan ta 3 da suka kamu da cutar, da suka hada da dan kasar Argentina Mauro Icardi da dan kasar Brazil Marquinhos da kuma mai tsaron gida Keylor Navas. Bayan fafatawa da Marseille a gobe Lahadi, PSG din za ta buga da Mainz a ranar Laraba, kafin kuma ta kara da Nice a ranar Lahadi ta mako mai zuwa. A fagen wasan tennis kuma a yau ne za a fafata wasan karshe ta gasar US Open a bangaren mata da ake fafatawa a nan Amurka, tsakanin matashiya Naomi Osaka da Victoria Azarenka, inda dukansu suke fafutukar lashe babbar gasar tennis ta 3 a tarihi. Osaka wacce ita ce ta 4 a jadawalin fitattun ƴan wasan tennis mata a duniya, tana neman lashe kofin babbar gasa na 3 a cikin shekaru 2, yayin da ita ko Azarenka wadda ta taba zama ƴar wasan tennis ta 1 a duniya, wannan ne karon farko da za ta lashe kofin tun daga shekara ta 2013. Wannan ne kuma karon farko da za ta fafata wasar karshe ta US Open tun sa da Serena Williams ta doke ta a gasar ta shekara ta 2013. A bangaren maza na gasar kuma za a fafata ne tsakanin dan kasar Austria Dominic Thiem da dan kasar Jamus Alexander Zverev a wasan karshe a gobe Lahadi. Dukansu dai suna fatan lashe kofin babbar gasar tennis na farko ne a tarihi, wanda kuma zai samar da matashin dan wasa a bangaren maza da aka haife shi a shekaru 1990 na farko da zai lashe babbar gasar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Babban kwararre kan cututtuka masu yado a Amurka Anthony Fauci je jama'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. Wannan ma a cewar sa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar zuwa ƙarshen wannan shekarar. Bangarorin da ke yaƙi da juna a Afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karon farko, inda Taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan suka haɗu a yau ɗannan Asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi da zammar kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe shekaru gwammai ana yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya halarci hidimar bude taron a Qatar, inda ake taron inda kuma Taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa. India da China sun amince su kwance damarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman tsadar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakarsu da suke takaddama a kai. To amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 da safe agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ya sa madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tayar gabatarwa, sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa, ku ta gajiya, ma assalam.